gwamnatin tarayyar Najeriya ta janye wasu kwalaben maganin tari kimanin miliyan 2 da rabi dake dauke da sanadarin kodin wanda kuma ke haifar da maye wanda ya zama abin sha tsakanin matasan Najeriya. Daukan wannan mataki dai ya biyo bayan dokar da gwamnatin tarayya ta kafa ne a kwanakin baya dake haramta sayarwa ko kuma shan magungunan tari masu dauke da sanadarin kodin. A wata sanarwa da hukumar NAFDAC bai kula da ingancin abinci da magunguna ta ƙasa wanda kuma kakakinta Abubakar Jimo ya rata ba hannu na cewa matakin ya biyo bayan kafa wancan doka ne dake hana sayarwa ko kuma sarrafa sinadarin kodin a magungunan tari da ake sayarwa a shaguna da sauran kantuna a Najeriya. Dr. Musa Umar darakta ne a hukumar ta NAFDAC kuma na tambaye shi ko me hakan yake nufi na kafa wannan doka na hana shan magungunan tari mai dauke da sinadarin kodin ko kuma sayarwa.
Shi ainihin wannan abin nan kofsura wurgodin din ya zama na cewa abu ne wanda za ka same shi bisa prescription. To kaga kasan nan matsala shi ne ba kowa ne yake saurara ya samu prescription kafin ya bayar ba. To kuma za ka cewa shi abu ne wanda bai da wuyan yi, ruwa ne kawai da suga da ake yi. To za ka shi ne kadai wanda mutane suka ga cewa za su je sha su manta da matsalolin su, kuma ba haka aka so ba. To ka san yanzu mun fara tun shekaru 2 da suka wuce mu ga sha wayannan kwayoyin ainihin mai bukatan kasan. To kar mu sha mu shigo da abin da ba mu bukata. To kuma mun yi wannan goji na farko yanzu shekara mai zuwa za mu yi na biyu. So mu san ainihin adadin da muke nema don kuma sai a tabbatar cewa fa wannan abin ya je inda ya kamata ya tafi, ba kowa ne ya kamata ya sayar ba. Don kuma na biyun kuma yanzu za mu fara nan da dama za a yi duk kasan za a je a sanarwa mutane fa a yi wannan education awareness campaign a nuna musu cewa waɗannan abubuwan fa ba abu ne wanda za ka je kasuwa ka saya ba. Ya kamata ka san cewa fa inda baka da lafiya kuma kana bukata ka je ka ga likita, likita ya rubuta maka in ma na sati daya ne, in ma na sati biyu ne, in ka sha in ka samu sauki fa illa alhamdu, in baka samu sauki sai ka sai kuma wajen likita.
Yanzu haka dai hukumar ta NAFDAC a cewar kakakinta Abubakar Jimo ta kafa wani kwamiti da ya kunshi kwararru a harkar magunguna da kuma lafiya da za su taimaka wajen tabbatar da amfani da wannan doka. Daga cikin yan kwamitin kuwa sun hada da hukumomin magunguna ta ƙasa. Akan haka na tambayi pharmacist Peter Iliya matakin da suke dauka na tabbatar da wannan doka da kuma illar da shan irin waɗannan magungunan ke haifarwa tsakanin al'umma.
Ya kamata yanzu kowa ta natsu ta fannin gwamnati, ta fannin masu tsaro da masu dokoki su natsu a hada baki kai daya a yi abin da ya kamata a tabbatar cewa duk waɗanda suke sayar da kwayoyi mugayen kwayoyin nan a yi magani su. Ya zamanto cewa wanda ba su da iko, ba su da izini, ba su da license, ba su da takarda na sayar da mugayen kwayoyi kada su sayar. Ya kamata a dauki mataki a kansu. Ya kamata gwamnati ta tsaya a bayan jami'an tsaro da kuma regulators wato pharmacy council da NAFDAC ya zamanto cewa ta ba su goyon baya.
Tuni dai hukumar Kwastam da ke kula da kan iyakokin Najeriya da kuma hana sun hoga ta tashi tsaye wajen kame irin waɗannan magunguna da ake shigowa da su daga ƙasashen ƙetare. Yanzu dai abin jira a gani shine ko matakin na gwamnatin tarayya na hana sha da sayar da irin waɗannan magunguna na tari mai dauke da sinadarin kodin zai taimaka wajen kawo ƙarshen amfani da shi da ake ba bisa ka'ida ba. Babangida Jibrin, Murya Amurka daga Lagos.